sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Murtala Faruku Sanyinna. Sara abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 13 ga watan Agusta na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Rahotanni daga kasar Ghana na cewa an dakatar da wani taron gaggawa da kungiyar kasashen ECOWAS ta shirya gudanarwa a jiya Asabar a birnin Accra ne bisa wasu dalilai. China na ci gaba da nuna adawa da zirce-zircen da mataimakin shugaban kasar Taiwan William Lai yake yi a yayin da ya yada zango a New York a jiya Asabar. An kwashe rubban mutane daga gidajensu a kudu maso gabashin China yayin da ruwan sama masu ƙarfi da suka haddasa rugujewar tsaunuka suka dake yankin.
Kanin labaran duniyar kenan. Cikin shirin za a ji cewa wata tawagar malaman addinin Islama daga Najeriya ta gana da hukumar mulkin sojin jamhuriyar Niger.
Mun gana da shugaban kasa, mun gana da shugaban gwamnati, kuma mun nemi alfarma a wajensu cewa.
Sannan kuma za ku ji irin abubuwan da tawagar malamai daga Najeriya suka tattauna da shugaban sojin Niger da mukarrabansa.
Maganganu da yawa da su a kan matsayinsu, maganganu a kan shibazojin, maganganu a kan wasu da dama da su ma akwai bukatun da suka faɗa suke bukata wanda suke so a yi.
Muna tafa da ƙarin bayani. Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai an fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Rahotanni daga kasar Ghana na cewa an dakatar da wani taron gaggawa da kungiyar kasashen ECOWAS ta shirya gudanarwa a jiya Asabar a birnin Accra bisa wasu dalilai. Hakan ya biyo ne bayan damuwar da ECOWAS din ta nuna dangane da yanayin da hanbararren shugaban kasar Bazoum yake ciki. Tun bayan da jami'an tsaron sa suka hanbarar da shi a ranar 26 ga watan Yuli tare da wasu matakan mayar da Niger din kan turbar demokradiyya. Daya daga cikin jami'an gwamnatin kasar ta Ghana, Ali Suraj, ya shaidawa wakilin mu Hamza Adam cewa an dakatar da taron ne domin ba da damar ci gaba da bin hanyar diplomasiya domin warware matsalar ta Niger.
Kamar da za su yi mitin daga Ghana ga kan wannan labarin, amma yanzu haka sun kuma samu sabon dabara, kamar suna son su koma su sake tuntuman shi su gani ko watakila na Allah na farkon da aka yin nan ba yi shi daidai ba, watakila na biyun ga yayi. Sai sa dalilin da ya sa suka postpone wannan mitin kenan. In sun je sun sadu da shi na biyu, in na biyun bai yi ba ina jin sun zo, ya dace su komo Ghana su yi mitin ne, sun zo Ghana su yi mitin.
Masu sharhi dai na ganin wannan mataki shi ne mafi ala, sabida duk wani matakin da za a ɗauka in dai ba na diplomasiya bane to zai iya yin tasiri sosai akan tsaro da tattalin arzikin ECOWAS, sun ji Adib Sani mai sharhi kan harkan tsaron kasa da kasa.
Akwai disagreement, akwai wadanda ke son a yi yaki amma da yawan manyan sojoji ba su so a je yaki ba, because sun san implications din da yake da shi, especially to sub regional security. Ya kawo muna damuwa ƙorai, ya destabilized tsaron West African subcontinent, because in aka intervene daga Niger wato manan shi ne mu da Mali da Burkina Faso muna yaki kenan. Kuma in ka duba economy mu already akwai damuwa, akwai shi da masala. Just recently Ghana mun samu IMF bailout and abin da ke damuwa over the period of time in the past kamar shekara biyu shekara uku ni yakin Ukraine da COVID-19. To in yakin Ukraine ya dame mu, so you can imagine aka yi yaki bayan gidan mu kawo muna matsala kwarai, kuma ga yan terrorist kuma da za su iya su take advantage.
Sheku Umar Sanda Ahmad, tsohon shugaba a wani sashen dakarun soja ta kasar Ghana, cewa yayi matakin soja ya kasance mataki ne na karshe kamar yadda kungiyar ta ECOMOC ta yi a lokacin da aka fuskanci matsalan tsaro a kasar Liberia.
Hakan na Liberia da ECOMOC ta je wuri am saura an yi discussion an use all diplomatic means. It took 8 months to come. Anka dachi, anka aika, ECOMOC, tashigo da Fox. Wanga yaushe haka yi juyin mulki kuma within 1 month fa bai kai ba yaushe ECOWAS ai sauri domin an shiga da iko da karfi ba samun biyan bukata yanda an kasu da
sai dai yayin da nake shirye wannan rahoto na yi ta bakin kokari na domin ji ta bakin fadar mai alfarma sarkin Asante Otunfo Osaitutu dan gani da wani jita-jitar da aka yada cewa shi mai alfarma sarkin Asante din nan ya ce ba za su amince Ghana ta jibge dakarun soja a Niger ba saboda halakar da ke tsakanin Ghana da yankin Hausawa amma kuwa yunkurin nawa bai haifar da da mai ido ba.
Ta gaida Hamza Adams. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon gobarar dajin tsibirin Mau na Hawaii ya haura zuwa 93 da yammacin jiya Asabar kuma jami'ai sun ce suna sa ran adadin zai ci gaba da hauhawa. Shugaban 'yan sandan Moi John Paleta ya ce an gano biyu daga cikin waɗanda suka mutu amma bai bayyana sunayensu ba. Gano gawarwakin da suka kone ya kasance da wahala, inji Paletia. Mazauna tsibirin sun yi korafin cewa ba a taɓa kunna jiniya da aka kera domin yi musu gargaɗi wani al'amari na gaggawa ba yayin da gobarar da ke ci gaba da yaduwa. Gwamnan Hawaii Josh Green ya yi alkawarin za a gudanar da bincike kan matakin gaggawa na tsibirin. To labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
To nan ba da jimawa ba Murtala zai sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu. Wata tawagar malaman addinin Islam ta yi rangaji a jiya Asabar a birnin Yamai inda suka gana da hukumar mulkin sojan jamhuriyar Nijar da suka hada da General Abdurrahman Tchiani da Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain da nufin share fagen shirye-shiryen zaman sulhu a tsakanin kungiyar kasashen Afirka ta Yamma ECOWAS da sojojin da suka kifar da shugaba Muhammad Bazoum daga karagar mulki. Wakilin murya Amurka ya mai Sulaiman Mumini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Malaman addinin Islama kusan 20 daga ɗariƙu daban-daban ne suka ziyarci birnin Yamai a wannan jiya Asabar da zumar neman hanyoyin kusanto ɓangarorin da ke takaddama a sanadiyar juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yuli 2023. Shugaban kungiyar Izalatul Bid'a wai kamata suna Sheikh Abdullahi Balalau na daga cikin jagororin wannan tafiya.
ECOWAS sun ce za su dauki matakin yaki, mu kuma matsayinmu na maluma na addini da kungiyoyin addinai a matsayinmu na iyayen al'umma muka ce a'a, yaki ba shine hanyar da ake warware matsala irin wannan ba, ai sulhu. Qur'ani ya ce wa sulhu khair, don haka shi yasa muka sadu da shugaban Najeriya muka bashi shawara muka jawo hankalinsu wurin yin sulhu, shi ma ya ce ya karba ya yarda da shawarar mu, don haka muka nemi ya bamu izinin mu zo mu tattauna da sabuwar gwamnati nan da kuma maluman nan kasan don mu haɗu mu ga menene mafita. Kuma alhamdulillahi wato haka ta cimma ruwa domin da muka zo shugaban kasa ya sa Prime Minister ya karbe mu kuma shi da kansa ya zauna da mu shi shugaban kasa mun tattauna kuma mun ba da shawaran abin da ya kamata a yi a bude kofa tsakaninsa da ECOWAS a tattauna a ga me ya kamata a yi su kuma ECOWAS su duba su gani halin da kasan take ciki su ma su sassauta.
Tawagar ta nemi ganawa da shugaba Muhammad Bazoum a inda ake tsare da shi sai dai haka bata cimma ruwa ba kamar yadda Malam Aminu Sheikh Dairu Usman Bauchi ya shaida mana.
Magana ta gaskiya sun karbe mu hannu bibbiyu sun girmama mu wato su yadda ma su karbe mu mu zo bayan su rufe sararin samaniya wannan girmamawa ne na musamman. Mu ma mun gaya masa abinda mutanen mu suka fi damuwa da shi.
Shi ambararren shugaban kasa ku samu ganin sa ba?
To mun nema ko za mu iya ganin shi sai suka nema kaman cewa a dakata. To tunda sun nemi haka bayan da muka iya. Amma ni personally na yi kokari na tambaye su maganganun da ake faɗan cewa ba sa ba shi abinci suna bayar da shi. Akwai daga cikinsu wanda ba zan iya faɗan sunayensu ba, na yi magana da su sun ƙaryata. Mun gana da shugaban kasa mun gana da shugaban gwamnati kuma mun nemi alfarma a wajensu cewa su rike amana shi shugaba Bazoum ci gaba da kula da shi yanda ya kamata. Mun nemi wannan alfarman kuma sun ce yana cikin koshin lafiya ba wani matsala da ke faruwa da shi.
Prime Minister Rukon Karya Ali Muhammad Lamin Zain ya jaddada aniyar gwamnatinsa game da maganar zama akan teburin sulhu duk da yake ECOWAS ta kakaba wa nishar takunkumi ba akan ka'ida ba in ji shi.
Kasar mutum laifi ma ai sai an tambaye shi an zo an saurare shi. Abin da yasa an kasar mu gaba ɗaya ba su lura ba su yadda ba da abin shine kawai an dauke takunkumi an jibga kuma a zo a ce to za a zauna a yi magana. Amma duk da haka din mun yadda shugaba ya ba da hanyar da za a bude kohohin tattaunawa yanzu za su koma su shedawa shi shugaban kasa na Najeriya abinda suka saurara a gare mu kuma mu ma mun tabbatar musu da cewa mun yadda su zauna a yi sulhu a dauke ba kasan mu wannan kamar akan zalunci ne ma muna fatan cewa za su zo su same mu anan mu zauna mu tattauna kuma aje a shiga hanyar da za a dauke mana takunkumin wannan
ba idan tankiyar siyasar da juyin mulkin 26 ga watan Yuli ya haifar a tsakanin majalisar CNSP da kasashen duniya anan cikin gida wasu ƴan ƙasa na fakewa da zanga-zangar goyon bayan juyin mulkin don tabkata asa lamarin da ya sa mai masaukin baki Sheikh Abubakar Shehu Usman Sanam jan hankulan masu wannan danyen aiki
wasu musu kuma suna ta kone-konen kayan wasu ko suna ta bugun wasu wannan ba addinin musulunci bane addini bai yarda haka nan ba mu duka guda ne innamal mu'minuna ikhwatun mu duka ƴan uwa ne abinda kasar Niger take so yanzu shine addu'a mu roki Allah shi ba kasar Niger zaman lafiya
shugaba Muhammad Bazoum wanda a farkon mako bayanai suka yi nuni da cewa shi da iyalinsa na tsare cikin hali irin na muzantawa sakamakon rashin wutar lantarki da ruwa har ma da karancin abinci ya samu ziyarar likitan sa a cewar wasu rahotannin Asabar waɗanda suka ƙara da cewa likitan ya je masa da guzurin abinci haka kuma ya ba da labarin cewa babu wata alamar zulumi a tattare da shugaban Sule Mumuni Barma muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule to nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji ƙarin bayani kan tattaunawar da tawagar malaman Najeriya suka yi da shugaban sojan Niger da mukarrabansa Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Murtala ya dawo mana da ƙarshen labarin duniyar.
Mataimakin shugaban ƙasar Taiwan William Lai ya isa birnin New York a daren jiya Asabar wani wurin da yaya da zango akan hanyar sa ta kai ziyarar kwanaki bakwai a ƙasar Paraguay zai bi ta Francisco a yayin da yake komawa Taiwan. China ta yi Allah wadai da tsayawarsa a wuraren. Kuma akwai fargabar cewa za ta mayar da martani ga ziyarce-ziyarcen ta hanyar kaddamar da atisayen soji na nuna adawa. Amurka da Taiwan sun bayyana biyawa ta wurare da Lai yake yi a matsayin na yau da kullum ga jami'an Taiwan. China ta ce tana adawa da irin waɗannan ziyarce-ziyarcen na tsaye gumi musamman ga wani mutum kamar Lai dan siyasar da Beijing ta ayyana a matsayin mai fafutukar ɓallewa da samun 'yancin Taiwan. Lai ne kan gaba a zaben shugaban ƙasar Taiwan da za a gudanar a watan Janairu. Kuma saboda haka wannan tafiya ta bambanta da waɗanda ya saba yi a can baya. An kwashe dubban mutane daga gidajensu a kudu maso yammacin China bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya sanadiyar rugujewar tsaunuka. A halin da ake ciki kuma mutane biyu sun mutu yayin da 16 suka ɓace sakamakon zaftarewar ƙasa a yammacin ƙasar kamar yadda kafafen yaɗa labarai na ƙasar suka ruwaito a jiya Asabar. Guguwar hadarin kanun da ta afkawa kasar Japan a yanzu haka tana addabar yankin arewa maso gabashin kasar China. Lamarin da ya kai ga yankewar wani mashigin kogi tare da soke zirga-zirgar jiragen ƙasa aƙalla 20. Wasu sassa na kasar China suna fama da ruwan sama mai ƙarfi da ambaliya a duk lokacin bazara. Amma a bana lamarin ya yi tsanani a wasu yankuna yayin da wasu yankuna ke fama da fari da ke lalata amfanin gona.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu inda za mu leƙa Najeriya. Kwamitin malaman Najeriya da suka ziyarci sojojin da suka hamɓarar da gwamnatin Muhammad Bazoum sun dawo Abuja bayan ganawa da jagoran juyin mulki General Abdulrahman Tchiani da mukarrabansa. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Umar Faruk Musa ya aika mana.
Maganganu da yawa da su akan matsayinsu, maganganu akan shi ba zuwa, maganganu akan wasu da dama da su ma akwai bukatun da suka faɗa suke bukata wanda suke so a yi. To muna ganin idan har Allah ya sa muka sadu da shi shugaban kasa muka gaya mishi to kuma daga nan muna iya fitowa media mu ce to ga wata kila ko ko su faɗi ga bukatar su a media ne insha Allah.
Bayanin ƙarshe kenan da Malam Balalo. Daya da cikin malaman addinin Islam da suka zarci sojojin da suka hamɓara da gwamnati a jamhuriyar Nijar a hirar da na yi da shi a Abuja bayan da suka dawo daga Niamey inda suka gudanar da wannan ziyarar. To amma da farko na tambayi malam menene muhimmanci ko nasarori ko kalubale da wannan ziyarar tasu ta fuskanta a lokacin da suka je ƙasar Nijar sai ya ce.
Babban nasarar da aka samu cikin tattaunawarmu da shi sabon shugaban ƙasar da kuma ministocinsa shine bayan nasiha da jan hankali da nuna dangantaka da ke tsakanin Najeriya da Niger da ma kasashen ECOWAS, girmamawa da ya yi ma wato tawagar a matsayin malamai yake dole saurare ta. Na biyu kuma ya amince da mu zamanto sanadiyar samar da wata kofa na tattaunawa tsakaninsa da wato ƙungiyoyin ECOWAS, wanda in Allah ya yarda duk inda suka sa suka gayyace su don su zo su zauna da su, sun amince kuma sun yi da za su yi haka. In ma su ne za su zo ne jirgin suna shirye su karɓe su. In Najeriya za a kira su ko wata ƙasa suna shirye su yi haka. Saboda haka kaga kenan mun ci nasaran a samu haɗuwa fuska da fuska tsakanin shugabannin ECOWAS da su kuma sabbin wannan shugabanni ko ma a ina ne.
Amma kana ganin malam ba tare da an ba ku dama kun ga Babu Muhammad ba kamar wannan tawagar taku ta yi kammalallen aiki, tun da shi ma Babu Muhammad wanda aka hambarar shina kan ajandar bukatu na kungiyar ECOWAS a gurin sababbin masu mulkin Nijar sojoji?
Eto ai shi ne nake tun da har Allah ya taimake mu suka saurare mu kuma suka ba da dama a samar da kofar da za su tattauna da shugabannin ECOWAS din, wanda a da kusan kaman babu haka. Sannan mun ce musu menene yasa lokacin da tsohon shugaban Najeriya da kuma sarki musulmi suka taho don saduwa da su ta yi watakila ya zama wannan shine kofar da zai iya samu tsakaninsu da ECOWAS, me yasa ba su saurare su ba? Suka ce a ai sun saurare su kuma sun sa an karɓe su, iyaka da sun tattauna da su a airport ne. Abin da yasa kuma ba su bari sun shigo cikin gari ba, a lokacin garin na da zafi kuma ba za su so mutane masu kima da daraja irin wannan a ce sun shigo cikin gari an yi musu ihu ko kuma an yi wani abu na walakanci ba, domin a lokacin kusan abinda ƙasar take ciki shine matakan da ECOWAS ta dauka na yanke wuta da kuma dakatar da shigowa da abinci, abin yayi zafi ga 'yan ƙasa. Don haka in aka ce ga wani daga ECOWAS ko ga wani daga Najeriya, kalmomin da zai fito a bakinsu ga wayannan jama'ar ba zai yi kyau ba. Su kuma in suka bada wannan kofa za a ga kamar da su aka hada aka yi, don haka gwanda su hana shigowa garin shi ya fi sauki, kuma suna mika neman akuwa da yafiya akan wannan abin da ya faru in an ga sun yi ba daidai ba.
Malam Balalo kenan daya daga cikin shugabannin addinin Islam da suka ziyarci sabuwar gwamnati ta mulkin soji a yankunan su na buɗe taga da za a yi tattaunawa tsakaninsu da ƙungiyar ECOWAS. Umar Faruk Musa, murin Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matasharmu ta BOA Africa a kan mita 102.5. Haka kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumunsu. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11:18 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Sannun mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin nazari akan duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulra'uf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna ne da wani matashi da ya sauya alƙiblar shirya taron sada zumunci na zahiri da wasu matasa masu amfani da dandalin Twitter suka fara shiryawa a shekarun baya-bayan nan, wanda aka fi sani da Twitter Connect, ya koma taron haɗa kan masu faɗa a jikin kafofin sada zumunta don fitar da kundin shawara na kawo cigaba a cikin al'umma, musamman ta fuskar kawo sauyi ga yanayin tunanin matasa. A cikin shekarar 2019 ne wasu matasa masu amfani da dandalin Twitter suka fara shirya taron haɗuwa da juna magana a zahiri a wajen kafofin sada zumunta. Yanzu lokaci yayi da zamu sada ku da matashin wanda ke cikin jerin matasa da suka fara shirye taron Twitter Connect, wanda yayi mana bayani akan abin da ya jawo ra'ayinsa zuwa ga shirye irin wannan taro.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Muhammad Mu'az Mai Tano, wanda aka fi sani da Bani. To magana gaskiya, abin da ya jawo hankali na yanzu misali kafafen sada zumunta, zaki ga akwai masu ainihin mabiya 100,000 amma ba su san me za su yi da su ba. Misali kafar sada zumunta ta TikTok, zaki ga mutum ɗaya yana da mutum 600,000 suna biye da shi, amma bai san ya zai yi ya samu arziki ba ko ya yi utilizing wannan followers ɗin nashi su kawo mishi wani positive abu na cigaba a rayuwar shi, ko shi ya ba su. Tunda dama idan ya zamana mai faɗa aji a social media zaka ba society abu cigaba ko sana'a, su ma za su baka. Zaki ga kafaki ɗaya ba su san amfanin wannan mabiyan nasu ba na social media, zaki ga mutum yana ta shirme kawai. To musamman duba ga yanayin yanda Twitter take, zaki ga dama yawanci zaki ga mutane ne masu hankali da sanin ya kamata yi, to shine ake ƙara tunasar da su cewar ga fa abin da ya kamata kai. To abin da ya fara jawo hankali na kenan, na fara tunanin nan da ga baki ɗaya ma na arewa za a yi 19 northern states to be you ba sai na ce barin fara daga Kano hankali a hankali komai ake yi shi. To wannan yana daga cikin dalilin da ya sa muka ainihin kirkirin shi wannan taro da muka yi kwanakin baya na Twitter, wanda muka gayyato manya-manyan mutane daga ɓangaren nishaɗantarwa da kasuwanci, ɓangaren siyasa da kuma mawaƙa, duk muka zo muka yi panel session da su, suka ba mu shawarwari da yanda ita kafafun sada zumunta ta ba su gudunmawa a rayuwarsu da kuma abubuwa da suke yi na yau da kullun, sana'o'insu da shi. In ɗan kasuwa ne ya ba mu shawarwari da yanda ta ba shi impact, ɗan siyasa ya ba mu shawarwari yanda ainihin kafafun sada zumunta suka ba shi gudunmawa a tafiyarsa ta siyasa, haka zalika ɗan fim mawaki a kasuwa. So makasudin da ya sa dama muka tara matasa ne saboda su ne wato ainihin shugabannin gobe, idan ba a tarere su tun yanzu ba a raine su ba, tunda dai abu ne na zamani yanzu, kuma wasu suna amfani da shi suna abubuwan da ba su kamata ba, wanda kuma yana da amfani wanda zaka iya using it in a positive way, rayuwarka ta kyau. Wannan shine makasudin da ya sa muka wannan taron, aka faɗakar da juna, aka haɗu wanda ba su taɓa ganin juna ba suka haɗu, aka sada zumunci, aka karɓi lambobi, yanzu a wasu ma sun kulla har kallan zuwa ainihin kasuwanci ta wannan taro da muka yi.
To Muhammad, menene manufar shirya wannan taro, kuma yaya na wannan karan ya bambanta da wanda aka saba yi a baya?
Manufar a wayar da wa juna kai, tunda za a amfani da kafar yaɗa zumunta ta kanta, kuma alhamdulillahi an samu cigaba, saboda duba da yanda shi ainihin yanda ake wannan shirin, zaki ga taro ake yi na Twitter Connect din a zo a ci abinci a ɗauki hotuna, ba wani positive abu da zaka tafi da shi. Shine wannan karan sai na canza gabaki ɗaya tunanin abin, zaki ga mutane da yawa an samu positive views sun yi ya babu aka yi panel session aka bawa abin motive, amma da ɗauki hotunan abinci a kawo shi Twitter a zagin mutanen gari a ce abin ku bai yi kyau ba, to sai mu kuma ka mayar da shi it's about abin da zai kawo wa matasa cigaba, zai kawo musu wani positive impact a rayuwa na cigaba.
Madalla, shin waɗanne tasiri ne taron nan naku zai rika yi a cikin al'umma?
Tasiri kam alhamdulillahi mun fara, dama aka ce Kano ita ce limamin arewa majagaba, to mun fara daga Kano kamar yadda na gaya miki, na so ne na gabaki ɗaya na haɗa 19 northern states ɗin nan da 'yan Twitter kai, a lokacin ma da na so yi ba 'yan Twitter kawai ba, har da 'yan Instagram, Facebook, abu ne ba ƙarami ba, sai kai mishi shiri dan wallahi na fara so abin da bai yi ba, so kuma sai na ga ba komai a fara shi da hankali a hankali, dan ka fara shi a hankali sannan sanda ba ta hana zuwa, one day one time you reach your actual destination insha Allah. Dukkan organizers ɗin mu biyar da muka rubuta ainihin manufa da kuma cigaba da aka samu da kuma ainihin abin da taron ya kunsa, sannan game da shigar da gwamnati, ai mun shigar da gwamnati mushali gwamnatin Kano da ta tarayya ma duka, tunda akwai Baisa Ismail ya zo tsohon National Youth Leader dan jam'iyyar APC, sannan na state ɗin mu akwai Honorable Nasir Garu, Commissioner of Environment, shi ma ya zo wurin, alhamdulillahi su kansu sun ji daɗin wurin, kuma su kansu wakilai ne zuwa miƙa wa gwamnati cewar ga abin da matasa suke bukata ko kuma makamancin haka. Muna nan muna ƙara shiri wanda za mu yi nan gaba insha Allahu sai ya fi wannan.
Na'am, to yanzu menene sakonka ga matasa ɗan uwanka a daidai wannan lokacin?
To kamar yanda dai kullun ake jan hankula na matasa, iyaye na yin shugabanni na yin sarakuna na yi, to mu ma dai matasa ya kamata mu yi kanmu lokacin kuma zaka ringa tunasarwa, zaka yi tunasarwa sai kai wa kanka kai wa ƴan uwanka. To a kullun yaushe dai muna ƙara tunasar da ƴan uwanmu matasa, muna ƙara kwadaita musu shi wannan kafar yaɗa zumunta da suke gani, wallahi idan mutum ya nutsu ya saka shi in a positive way, yayi focusing din dream din sa, babu inda ba zai kai ka ba. Wannan kafar yaɗa zumunci da suke gani tana da amfani idan kai amfani da ita ta hanya
yadda ta dace.
Idan ana iya tunawa dai wannan ba shine karin farko ba da za a ga matasa na kokarin ganawa da mabiyansu na kafofin sada zumunta a zahiri. Ko a shekarar 2016 ma an sami wani matashi dan Najeriya kuma zaunin birnin Abuja mai suna Gayus Chibweze ya fito da shelar cewa yana so ya kafa tarihi ya zama mutum na farko kuma watakila shi kadai a duniya da ya hadu da dukkan mabiyansa na kafar Facebook 2500 bayan daya. Lamarin da akasarin masu bibiyansa a wancan lokaci suka yi cha da shi cewa bai da aikin yi ne kuma daga bisani ya katse wannan buri nasa sakamakon matsalolin rashin tsaro da suka kunno kai a wancan lokacin. Da fatan dai an dauki darasi. To masu sauraro gabaki daya kuma anan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdurrauf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
A gaida Halima Abdurrauf. Yanzu kuma lokaci ne da zan karanto muku wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka turo mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabur Jau da Ishan Usaini Dangote Karasuwa da Maryam Babagana Alhaji Nuciya wa Chakala tare da Aisha Lawan Bini Hambali MK dan Silva Sokoto. Kace ganawar sojoji da suka yi juyin mulki a Niger da kungiyoyin malaman addinin Islama na Najeriya. Allah ya sa ya zama sulhu kawo karshen takun saka dake tsakanin ECOWAS da sojojin Niger. Wallahi da ma tun farko haka ya kamata a yi ba a yi ba domin ba a kashe wuta da wuta sai an yi gudunmawa da ruwa. Sako na gaba ya fito ne daga Malam Hamidu Kalalabuwa jihar Difa tare da Babandi Mamman Bande suka ce salam biyoye Hausa. Muna muku fatan alheri. Muna kira ga al'umma kasanmu Niger bisa ambaliyar ruwa tun yanzu su bar hanyoyin ruwa domin gudun ambaliyar ruwa. To muna fatan Allah ya sa sun ji wannan kira namu. Amin summa amin. Sai sako daga Shehu Adamu Jau ya ce muna kara jajantawa al'ummar masarautar Zazzau bisa iftila'in da ya faru na rubtawa wani bangare na ginin masallacin fadan masarautar Zazzau inda kuma aka samu rasa rayuka kuma ya kare afkuwar hakan gaba. Amin summa amin. To madalla kafin mu karkare shirin ga labaran duniya ta kaice.
Rahotanni daga kasar Ghana na cewa an dakatar da wani taron gaggawa da kungiyar kasashen ECOWAS ta shirya gudanarwa a jiya Asabar a birnin Accra bisa wasu dalilai. Hakan ya biyo ne bayan damuwar da ECOWAS din ta nuna dangane da yanayin da hanbararren shugaban kasar Bazoum yake ciki. Tun bayan da jami'an tsaron sa suka hanbarar da shi a ranar 26 ga watan Yuli tare da wasu matakan maido da Niger din kan turbar demokradiyya. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon gobarar dajin tsibirin Mau na Hawaii ya haura zuwa 93 da yammacin jiya Asabar, kuma jami'ai sun ce suna sa ran adadin zai ci gaba da hauhawa. Shugaban ƴan sandan Moy John Paleta ya ce an gano biyu daga cikin waɗanda suka mutu amma bai bayyana sunayensu ba. Mataimakin shugaban kasar Taiwan William Lai ya isa birnin New York a daren jiya Asabar, wani wurin da yaya da zango akan hanyar sa ta kai ziyarar kwanaki 7 a kasar Paraguay. Zai bi ta Francisco a yayin da yake komawa Taiwan. China ta yi Allah wadai da tsayawarsa a wuraren, kuma akwai fargabar cewa za ta mayar da martani ga ziyarce-ziyarcen ta hanyar kaddamar da atisayen soji na nuna adawa. An kwashe dubban mutane daga gidajensu a kudu maso yammacin China bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya sanadiyar rugujewar tsaunuka. A halin da ake ciki kuma mutane biyu sun mutu yayin da 16 suka bace sakamakon zaftarewar kasa a yammacin kasar, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na kasar suka ruwaito a jiya Asabar. Guguwar hadarin kanun da ta afkawa kasar Japan a yanzu haka tana addabar yankin arewa maso gabashin kasar China, lamarin da ya kai ga yankewar wani mashigin kogi tare da soke zirga-zirgar jiragen kasa akalla 20.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma anjima da daddare za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kuma a madadin Murtala Faruku Sanyina da ya karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu Bob, Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.